بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yawwa masu albarka, ina mana barka da wannan yammaci na ranar Asabar. Mun shiga daren Lahadi, wanda an ce shi ne daren ɗaya ga watan Zulhijja shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya dace da misafin 17 ga watan Mayu 2026. Daga wannan cibiyar albarka ta Darul Hadith Salafiya, makarantar Sheikh Malam Albani Zaria, malaminmu, Allah ubangiji ya gafarta mishi haka ya kamarsa. Kamar yadda aka ji, munasabar da ta haɗa mu shi ne yi ma junanmu nasiha, tuna wa junanmu abinda galibi mun riga mun sani dangane da falala na waɗannan kwanaki 10 da muke fuskanta. Wannan tunatarwa manufarta shi ne don mu zaburar da junanmu, don muga cewa mun ribaci waɗannan lokuta. An lura cewa galibi idan watan Ramadana ne, to mutane suna cikin wa'ayi, wato hankalinsu ya faɗaku game da sha'anin kwanakin ƙarshen Ramadana. Galibi kowa za ka ga yana himma, yana zagi damtsi don ya ga ya ci moriyarsu. Ba masu waɗannan kwanakin sai a al'adar mutanenmu ce ta zama kamar suna wokanta daga cin moriyarsu, wanda kuma darajarsu da kimar da ke cikinsu ba ta gaza waɗancan kwanakin ba. Kowannensu lokaci ne mai albarka da ya kamata musulmi ya ƙoƙari ya ga cewa ya koma shi. Don haka muka yi shawarar cewa babu laifi mu ɗan yi tattaunawa gajera don tuna wa junanmu, da fatan Allah ya sanya mana albarka a ciki. Na ji daɗin kasancewa za ka tsakanin malamai waɗanda za su tayar da ni na yi kuskure, wanda kuma a cikin talibansu insha Allah za a ci ƙarin fa'idoji. Abubuwan da nake so na yi magana a kansu a wannan takaitaccen tattaunawa, na farko akwai sunnatullahi fi tafdil, yadda Allah ya tsara rayuwar nan cewa akwai fifiko tsakanin abubuwa. Sannan wasu daga cikin nassoshi an-nusus ko nususun fi fadli ashr Dhulhijja, wasu daga cikin ayoyi da hadisai da ke bayyana falalar kwanaki 10 na farkon Dhulhijja. Sannan halus salaf fi hadhihi al-ayyam, wasu daga cikin aka da suke labarta mana yaya magabata na kwarai suka kasance a irin waɗannan kwanaki. Sannan al-isharatu ila ba'd al-a'mal al-marghuba khilal hadhihi al-ayyam, zan ishara zuwa ga wasu daga cikin ibadojin da ake fatan mutum musulmi ya kokari ya labince su cikin waɗannan kwanaki. Daga cikin su za mu ambata insha Allah da kuma al-ubshiya ba'du al-ahkam lil ubshiya, wasu daga cikin sashen hukunce-hukuncen layya kasance wata ɗaya daga cikin ayyuka da ake yawa waɗannan kwanaki. Daga nan kuma sai khatima, nas'alullaha husnaha. Waɗannan su ne hududul arida da muke fata na yi a jadiliya a gurguje a kansu. Abu na farko shi ne sunnar Allah game da fifita wasu zamanna da wasu abubuwa a kansu. Ubangiji Maɗaukin Sarki yana faɗi a cikin suratul Qasas da yake cewa wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaqtaru ma kana lahumul khiyara, Allah Ubangijinka shi yake halittar abinda ya ga dama, kuma ya zaɓi wani cikin halittunsa ya fifita shi a kan sauran danginsa na halittu. Allah ya ce ma kana lahumul khiyara, su bayi ba su da wani zaɓi sai da Allah ya da su, subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun, sarki ya tabbata ga Allah, Allah ya karɓaku daga abin da suke masa shirka. Wannan ƙa'ida ce da Allah yake gaya mana, wata sunna ilahiya, wata hikima rabbaniya game da cewa akwai wasu lokuta waɗanda suka fi wasu. akwai wasu wurare wanda suka fuskara da misali Makka da Madina da Baitul Maqdis wurare ne da Allah ya sanya musu daraja fiye da sauran wurare masallatai a cikin garuruwa wurare ne da Allah ya sanya musu falala da alfarma fiye da wuraren da ba masallatai ba sannan akwai bambance-bambance na yanayi yanayin wuri da ake da ilimi ya fi falala fiye da wurin da ake da zahiri yanayin mutum mai ilimi yana da falala a wurin Allah fiye da yanayin mutum wanda yake mara ilimi kamar yadda Allah yake cewa wanda zai ɗauki ilimi da raja haka nan akwai tafawut tsakanin jinsin maza da jinsin mata kamar yadda Allah yake san kin yi ishara zuwa gare shi cewa al-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa'i bima faḍḍalallahu ba'ḍahum 'ala ba'ḍin haka nan akwai zance keniya tsakanin annabawa isu da Allah yake kin ka rusul faḍḍalna ba'ḍahum 'ala ba'ḍin a cikin annabawa Allah ya zabo wasu ya fifita su akan wasu ya ba su manzanci wasu kuma ya ba su annabawa a cikin annabawan da ya yi manzanci Allah ya sake zaɓan wasu ya ba su wani mukami sunan su ulul azmi min ar-rusul sannan a cikin ulul azmi Allah ya sake zaɓan wasu ya ba su mukami khalila ar-rahman wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kakansa annabi Ibrahim alaihi wasallam sannan Allah ya sake zaɓan shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ba shi shugabancin annabawa da manzanni gaba kida ya ba shi wato imamatul anbiya wa khitamu kaga duk wannan zabi ne a cikin zabi a cikin zabi a cikin zabi wannan duka cikin hikima Allah ne ya tsara sannan dan adam Allah ya bambanta a tsakanin su akwai mufadala da Allah ya ba su wajen basira wajen karfin jiki wajen karfin tattalin arziki wajen jarabawa da Allah yake musu wajen tsayin rayuwa wajen kusanci da Allah haka dai Allah ya mutane ga sunan mutafawutu duk wannan cikin hikima Allah ne da tsare-tsaren sa waɗannan hikimomi haka Allah ya tsara su abinda ake fata kuma da musulmi shine ya yadda da wannan tsari da Allah ya kaddara sannan kuma ya kokari ya ga ya ci moriyarsa da gwargwadonin da ya samu kansa to irin haka ne Allah ya kifita wani zamani akan wani Allah ya zaɓi wata Ramadana kacokan ya fifita shi akan sauran watanni sannan Allah ya sake zaɓan kwanaki goma na Ramadana ya sake fifita su akan sauran kwanaki a cikin goma kuma Allah ya sake zaɓan Lailatul Qadr ya ba ta fifiko na musamman za ka suma waɗannan kwanaki guda goma wanda suna cikin lissafin kwanakin aikin hajji ne da Allah yake cewa alhajju ashhurun ma'lumat wanda ya fara tun daga ɗaya ga watan Shawwal har zuwa ranar 14 ga watan Zulhijja shi ne asalin kwanakin aikin hajji to a cikinsu daga ɗaya ga watan Zulhijja zuwa ƙarshen kwanakin aikin hajji ya fi sauran falala wannan dukkan tsare-tsaren Ubangiji duk abin da kaga Allah ya yi kuma da wata hikima kuma Allah ya ba mu wannan damar ne don mu samu wasu mawaki na aikin alkhairi waɗanda inda ba dan su ba za mu iya tsururuta aiki mai yawa za ka ce Allah ya ba mu falalar kwanaki goma na ƙarshen Ramadana da falalar kwanaki goma na farkon Zulhijja da falalar kwanaki goma na farkon Muharram waɗannan duka kwanaki ne da ake amfani da su don a yi ayyukan alkhairi don a samu falala to kada mutum musulmi ya zama wato mai sakaci ko mai yin ko unkula da waɗannan kwanaki musamman ƴan uwa masu albarka inda rayuwa take tafiya ɗin nan wataƙila idan ka halarci waɗannan kwanakin ba ka da garanti a kan cewa ba su ne na ƙarshe ba ka yi kafin su juyo rai na iya yin halarta ko kuma koda da rai wataƙila ba ka da cikakkiyar lafiya ko cikakkiyar dama da za ka iya yin ayyukan za ka iya a yi ka yi jiki ya yi rauni ko wasu hidindimin rayuwa sun sha kanka ko rashin lafiya ta sha makance ka daga damar kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na ni'matani maghburun abdu ba kathiru min an-nas as-sihhatu wal farah za ka yake da kyau ko da yaushe mu dinga tuna wa jira mu irin waɗannan a lokuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya kasance a duk irin waɗannan mawaqif din yakan tuna masa habbai cewa to lokaci fa yayi a tashi ayi aikin da ya kamata ina fata mun gara wannan wannan gaba ta farko ke cewa Allah ko kun sarki ya tsara hikima ta ubangiji akwai wasu lokuta masu falala wadanda yake so mu amfani da lokutan mutum ore su akwai wasu ayyuka mafiya falala da Allah yake neman mu aikata su akwai wasu mutane da Allah ya ba su falala ta musamman to mu ikirati da cewa Allah ya fifita su akan wadanda ba su ba abu na biyu shine wasu daga cikin dalilai da ke nuna falalan watan Dhulhijja wadannan kwanaki cikin Dhulhijja abu na farko a cikin alqur'ani ne girma shine fadin Allah wal fajr wa layalin ashr Allah yake na rantsi da al-fajr da wasu jararraki guda goma masruf ibn al-adda malami cikin tabi'ai yake cewa hiya ashrul adha shine kwanaki goma na farkon watan layya ayyamu hiya afdalu ayyamin sana wadannan kwanaki sune mafiya daraja cikin kwanakin shekara musamman ana magana akan wuni kamar da yake kimiya yi muqarana tsakanin wuni wadannan kwanaki goma da daren rashin kwanaki goma na ƙarshen Ramadana cewa ta fuskar dare waɗancan na Ramadana sun faɗi falala ta fuskar wuni waɗannan na cikin watan Dhulhijja sun faɗi falala amma kuma wannan baya nufin in an tashi yin aiki a waɗannan a yi iya rana banda dare kamar yadda a can ba iya dare ake yi banda rana ba duka a cika su da aiki ina fatan mun gano wannan al-Imam al-Qurtubi yana tafsirin wannan aya da yake cewa wa inna ma nukirat wa lam tu'arraf li fadilatiha ala ghayri kaga aka ce wal fajr amma wajen su dararen sai aka ce wa layali ba a ce wal layali al-ashr sai aka kawo shi da nukira to wannan nukira ba wai haka nan Allah ya faɗi ta babu manufa ba a manufar ta shine dan nuna falalan waɗannan kwanakin akan sauran wasu kwanaki yake fala urnifat falan urnifat lam tastaqi ma'al fadila da an ce walla ya bil asha to da ba za su taƙaitu da falala ba amma da aka ce walla ya bil da wasu jararrai ko jararraki masu falala yake to anan sai ya zama na cewa wato ta ƙara falala allazi tsanci wanda a cikin wannan nakira akwai ƙarin girmama sha'aninta fa nukirat min bayni ma aqsama bihi ta'ala min fadilati allati laysat li ghayriha ya kawo su da nakira din ka kada bi sauraron su Allah wal fajr wal shams da yasirun wa duha duka an kawo su ma'arifa an sa musu alif da lam shi kuma wannan aka ce walayalin asharin dan Allah sun fitika waɗancan abubuwan da aka rufe da su falala yace wannan karin falala ne da na kiran take ishara zuwa ga shi saboda ka waɗannan kwanaki guda goma Allah ya rantsa da su wanda rantsuwa da ke ishara zuwa ga darajar su da kuma fadakarwa zuwa ga mai karatu cewa ya dauki sha'anin su da muhimmanci dalilin da yake kan falala waɗannan kwanaki har ila cikin alqur'ani ne girma fadar Allah al-hajj ashhurun ma'lumat wanda sune wato daga shawwal da zulqa'ada da zulhijja Allah yake al-hajj lokacin aikin haji ashhurun ma'lumat wasu watanni ne sanannu an san su tun daga shigan watan shawwal har zuwa gama aikin haji duka watanni aikin haji ma'ana watannin da maniyata suke daukar azama su kama hanya su kama tafiya a kasar Makka da yin aikin haji shine Ka'ab yake fassara yake cewa ahabbul ashhur al-hurum ila Allah Dhulhijja a cikin watannin nan guda uku Shawwal da Dhulqa'ada da Dhulhijja to Allah ya fi nuna soyayya ga Dhulhijja wa ahabbu Dhulhijjati ilayhi al-ashr al-awwal a cikin Dhulhijja din kuma kwanaki goma farko Allah ya fi shi sa Allah ya keɓance su da ambato al-Imam Ibn Jarir al-Tabari ya ruwaito da isnadin sa a cikin tafsirin sa zuwa ga Abu Zubair Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus daga malamin sa Jabir ibn Abdullah Allah ya kara masa yadda zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annabi da kansa ya fassara yake innal ashara asharu duha lalle kwanaki 10 nan da Allah yake walayalin ashar shine kwanaki 10 na al-adha na lokacin bikin layya wal witru yawm arafa sukur wato witrin a cire kwana na 10 a bai da sutura shine ranar arafa washafau in ko kalisa fa 10 gaba daya yawmun nahar in kalisa fa 1 2 3 zuwa 9 shine ranar arafa na 10 kuma shine ranar babbar sallah wanda duka musu ranar kulli masu daraja wannan riwaya Imam Nasa'i ma yake da ita a cikin al-kubra a cikin sunan al-kubra din sa sannan da muga Allah yana faɗa yake wa yadkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimati al-an'am wa tukun fadan Allah wa adim bin nas bil hajj ya'tuka ijalan wa ala kulli zalim ya'tina min kulli fajjin 'aliq liyashhadu marati'a lahum Allah yake yashhadu marati'a lahum sai yake wa yadkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimati al-an'am فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ الله أمن يا أمتي خلاصة واتو كرم متعرضي بواقع أيكم حج واتكيني إتوا ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام كما suna masu ambaton sunan Allah wajen yanka abinda Allah ya azurta su da shi na dabbobin ni'ima wato dabbobin layya da hadaya wanda ake yanka su a yawmun nahar ranar 10 ga wata ina fata muna gane sannan Allah ya kira su sunan al-ayyamul ma'lumat al-ayyamul ma'lumat ko dai kamar yadda wasu malamai suke cewa ranakun at-tashriq wato 11 da 12 da 13 ga watan Dhulhijja wanda suke bayan yawmun nahar wasu malaman kuma suna ganin cewa su din ma yawmun nahar su ma al-ashr din amma magana mafi inganci shine kamar yadda Imam Bukhari ya allaka hadisi daga Ibn Abbas yana fassara cewa al-ayyamul ma'lumati sune ayyamut tashriq wal ayyamul ma'dudati sune al-ayyamul ma'lumat sune ayyamu al-ashr al-ayyamul ma'dudat su kuma sune ayyamu tashriq dan sune Allah yake cewa wabillahi fi ayyamin ma'dudat sune ranar 11 da 12 da 13 wanda al-alhadi suke yin zaman mina sune ayyamun ma'dudat idiga go su kuma wadanta ayyamun ma'lumat sananu idan an hada su za a samu makonni ne guda biyu nan kwana 10 can kuma kwana 3 ko 4 wanda ta da kiyo mai fara ismaili wanda ta fara kiyo mai wanda ta fara fara ismaili ta ba sune da sama 11 da 12 da 13 in ka hada da 10 kan kana da kusan makonni biyu ke wadannan duka kwanaki ne na ayyukan ibada ba ji ba gari idan muka tallaka cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisansa masu albarka yayi zantistika game da falalan waɗannan kwanaki hadisi mafi shahara a wannan babi riwayar al-Imam al-Bukhari daga sahabi Abdullahi ibn Abbas Allah ya tsara masa ya tashi da mahaifinsa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nabi yake cewa mal amalu fi ayyamil ashr afdala min al-amali fi hadhi yace babu wani aiki da za a yi a cikin kwanaki 10 din nan face ya fa aikin da aka yi irin sa a cikin kwanakin da ba shi ba wato duk abin da za ka yi na kallon farilla da nafil fili da sadaka da karatun alqur'ani da sadu zumunta da koyon ilimi a cikin daga gobe har zuwa ranar sallah to waɗanda za ka yi a sauran shekara wala ka taɓa samun lanin da za ka samu a waɗannan waɗannan sun nuna ka su a lada saboda Allah ya zaɓe su waɗannan kwanaki sai suka ce qalu wal jihad ya rasulullah
koda jihadi ne a iya fassara shi da walal jihada li iraqi fi zama adaki ne akan wancan da yake fi ayyad al-ashri afdala to in ka dauke shi a matsayin badalin wannan sai zama walal jihada a iya kuma karanta a ce walal jihad fi zama ibn iraqi suka ce to koda jihadi yana nuna maka zuwa da yadda sahabbai suka san darajar jihadi da ya zama sun zaɓe shi a cikin dukkanin ayyuka suna ganin shi gagaragata ya yi fifiko a sauran ayyuka har ma in an yi darasi a kan falalar ayyuka suna ganin ya kamata ayyukan nasu zama ƙasan jihadi da suka zama da sallar salama ya ambaci irin wannan falala sai suka nemi ƙarin haske cewa wannan jihada ya rasulullah har da jihadi wanda aka yi a wajen waɗannan kwanakin mutumin da ya yi wani aiki a cikin waɗannan kwanakin ya fi wanda ya yi jihadi falala min sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan jihad kware kuwa har da jihadi illa rasul sai dai mutumin da kharaja ya fita zuwa jihadi yukhatiru bi nafsihi wa mali ya fita da rayuwarsa ya fita da dukiyarsa falam yabi bi shay'in sai bai dawo da komai ba wato mutumin da ya tashi tafiya jihadi ba rayuwarsa kadai ya bayar ba ya sallama dukiyarsa da ita ya yi gujiri da ita ya sai makani da ita ya sai abun hawa ya tafi riba ya tafi jihadi don sallama Allah kuma sai bai dawo da komai ba ma'ana yayi shahada kuma dukiyar ta kare a wajen wannan aiki to wanda ya samu haka shi kadai ne nazarsa ke gaba da wanda ya halarci waɗannan kwanaki guda goma kuma ya aikin alkhairi a cikin su kaga wannan yana ƙara fito mana da falalar waɗannan ayyuka da ake a cikin waɗannan kwanaki kamar yadda yake ƙara nuna mana falalar jihadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai hatta jihadi bi kai falalar waɗannan ayyuka ba sai in ya samu ƙarin wato ta goma shi wajen tarayya a abubuwa guda biyu da nafsi wa mali wannan yake nuna mana wato darajar da ke cikin mutum ya sa kansa a cikin aikin addini kuma ya hada da dukiyarsa yana da dukiya ta isa ta wadace shi ya bayar da ita ta wakilce shi amma bai tsaya iya nan ba ya kuma ce tunda ya sa kanshi ko ba zai ba da dukiya ba idan mutum ya hada biyu din zai samu falala ne ya shi ga Allah kuma ya rasu bi amwalihi wa anfusihi bi amwalihi wa anfusihi ina fata muna gani الإمام ابن رجب ينا فكر ولن ودق سيكي شوى وقد دل هذا الحديث على أن العمل في هذه الأيام أحب إلى الله من العمل في أيام الدنيا من غير استثناء من هذا الشيء ولن الحديث ينا ودى من شوى ين أيك الخير أو أن نوفانكي yana da falala fiye da duk wani aikin alkhairi a duka sauran kwanakin shekara ba tare da kogaciya ba kamar da muka ishara manyan malamai da sunna kibiya rahimahullah sun kokari su wato a alakanta waɗannan falaloli da falalolin da aka samu a cikin kwanakin watan ramadana kwanaki goma karshe karshe biyu tun ya tsaya da cewa kwanaki goma karshen ramadana dararrakin su falalar su ta fi dararrakin kwanaki goma farkon zulhijja su kuma kwanaki goma farkon zulhijja wurin su ya fi wurin da ke cikin waɗancan kwanakin daraja wallahu ta'ala a'lam da jama'a kun ji wasu daga cikin nassoshi wanda su ne madogaran game da ƙoƙarin yin wannan ƙwazo da neman falalar nan ba mu muka faɗa ba Allah ne da kansa ya faɗa cikin alƙur'anin sa sai kuma manzansa da Allah ya aiko ya ainihin faɗa kuma waɗannan abubuwan da ba kullun su ne hujja ga fadaci ana da gudu ne Allah ya ce ayi ne Allah ya ce a bari yaya Allah ya ce ayi sai kuma alalibin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za su kara kayyace mana yadda ake aikata waɗannan ibadoji ba su da addinin musulunci mai inganci ba tare da waɗannan a hujjoji ba wanda duk ya kokari ya raba tsakanin su to ba zai fice akan ko ina ba sai akan fata da halaka Allah ka tsare abu na gaba shine halu salati fi hadhihi al-ayyam a kodi yake tunda mun muna tafarkin cewa muna koyi ne da tafarkin magabata na kwarai shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa muhajirin wal ansar radiyallahu anhum ajma'in da tabi'ai dalibansu rahmatullahi alaihi ajma'in da kuma duk wanda yake tafarkin su bisa kyautatawa waɗannan su ne abun koyi su ne waɗanda Allah ya yarda addinin su ya ba addinin su tambarin yaddarsa wanda da yake so ya kira addinin sa da ya koyi da tafarkin su da haka kowanne abu na addinin aka zo sai a dinga laliban yaya suka fassara shi ya suka aiwatar da shi to wannan na tsan shine daidai insha Allah a arwaito asari da yawa daga sahabbai da tabi'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da yadda suke mu'amalantar waɗannan kwanaki na ɗaya zamu ambata shine hadisin da Imam al-Bukhari ya allaka shi wato ya kawo shi babu sanadi cikakke a cikin sahihinsa shi kuma Imam Shafi'i ya ambace shi da sanadi a cikin musnadinsa cewa sahabi Abu Huraira da sahabi Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda da baki ɗaya su sun kasance ya kharujan ila suqi fi ayyam al-ashr yukaddiran wannan sabai sun kasance gari ya waye sai su fita cikin kasuwa inda mutane suke taruwa cikin plaza cikin kara cikin ɗan awaki inda ake harkoki ana kan ana harkokin duniya ana tafiyan kalle ana tafiyan kayan miya ana tafiyaki ana hawa mota a tasha su kuma kawai suka je suka tafi su kabbara Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamd suna tunawa mutane sai ce wa yukabbiru nasu bi takbirihim shi mutane su kana cikin su gaba wani ya kuma abinda waɗannan safai su yi zuwa kasuwar Madina Allah da Umar yakan gayyaci almajiransa suna tsu su Salimu da makamantansu sai ya tafi da su sai ci mu je mu tana wa mutane su shagal da duniya kaga irin wannan zamani babu laifi a samu wani mai son sunna ya saka a rediyon abin da ɗinsa motarsa ko a rediyon wulbaran sa yana kallon irin maganin gargajiya da sai ya cire wannan zancen banza ya sanya kafa barin duk inda ya shiga a kiji ko kana da rufa a kasuwa ko kana da wani shagon ka a cikin mutane ko a gareji da MP3 da suke saka mutane gabar a kawai a kiji ana tuna wa juna babu da yin an zauna wani ya tuna mana shi jama'a ba su gaba yin kafara wannan sahabbai ne suka kasance sanadi haka Muhammadu ibn Ali shine wato ɗaya daga cikin jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina da kuma kuma Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce kana yukaddiru khalfan nafilati wa yarfa'u biha sawta idan ya sallan nafila wanda yake sunanul rawati ko kuma wata sallah daban kamar sallar tayyatul masjid ko iradarta shi kawai ci gaba da yin kabbara yana daga muryarsa a cikin wannan kabbara wannan kuma yana cikin suna litafin al-mu'tarif wal-mukhtalif na Imam Ad-Darqutni rahmatullahi alayhi asari da uku shi daga Sudi dan Dubai tabi cikin tabi'ai malami cikin tabi'ai ne falala mujabud da'awa Allah ya gafarta masa ya kasance ana bada labari ana cewa idza da qalal asharu idan kwanaki goma din nan suka shiga ijtihada ijtihadan shadida yana yin kokarin ibada kokari mai tsanani hatta ma yakadu yuqdaru alayhi ana karanta shi da yuqdaru ko yaqdiru alayhi in kace hatta ma yakadu yaqdiru alayhi har da kyar ma yake iya karanta ibadoji wato ibada da kamar tafi karfin ta yaro sai da ni ya takura wa kansa shine sallah shine azumi shine karatun alqur'ani shine istighfar shine salat komai ko kuma ata ma yakadu yuqdaru alayhi har wani ma wanda ke san gata da shi ya kasa kama shi wato ko da kaga yana yi kace bari na kwaikwayi malam ko ba za ka iya na shi duk wannan fasara ya zo da haka kaga wannan yana nuna irin yadda magabata suke tsanantawa ke na wajen ibada wannan ma yana cikin sunan da Imam Bukhari ko dani da kuma litafin Shu'abul Iman na Imam Abubakar al-Baihaqi rahmatullahi alaihi asari na gaba daga Abu Usman al-Nahdi Allah ya gafarta masa shi malamin ne cikin tabi'i yana ba da labari cewa kanu yu'azzimuna 13 sahabbai da tabi'ai sun kasance suna jarrita wasu kwanaki goma kala uku sune al-ashara al-akhirata min ramadan kwanaki goma na ƙarshen ramadan wal ashara al-awwal min dhul-hijja daga kwanaki goma na farkon dhul-hijja wal ashara al-awwal min al-muharram da kwanaki goma na farkon muharram yace wadannan goma guda uku to safai sun kasance suna darasa su suna ba su muhimmanci wannan akari nashi yana cikin kafin siyamu ramadana na Imam Abdurrahman ibn Jawzi rahmatullahi alayhi wa ala abi Uthman an-Nahdi to jama'a masu albarka ku ji wadannan akari daga salaf sahabbai da tabi'ai da muke cewa muna ji sai mu kokari ya zama da gaske ne muke bin sa kuma mu kwatanta muna yi muna tuna cewa wannan shine ta farko su aljanna suke nema kuma sun samu insha Allah kuma duk irin da suka samu na fata kuma mu ke cewa muna dafa ya kamata a gani a aikata cewa da gaske muna kwatantawa fata shabbahu illam taqulu mithluhum inna tashabbaha bil kirami falahu ba za mu yi irin nasu yadda suke keke da keke ba amma mu dinga kwatantawa da gaske a aikace za mu samu falala za mu samu dacewa kuma Allah dauke sarki zai yi da ayyukan mu insha Allah abu na gaba shine wasu daga cikin ayyuka masu falala da ake so mu dage wajen yin su a waɗannan kwanaki na farkon su shine al-ihtimamu bil fara'id ba da muhimmanci wajen yin ayyuka na farilla musamman salloli na yau da kullum waɗannan guda biyar mu dage wajen yin su a cikin jami'i kullum ko da yaushe abin da ta da kabbara kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana fada kuma inda Allah ya fada a cikin hadisul qudsi kuma ta tsarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taraktuhu alayhi bawa na baya samun kusanci zuwa gare ni da wani abu fiye da kusancin da yake samu zuwa gare ni ta ni aikata abin da na farata mishi to waɗannan sanan da Allah ya farla kabara kuma ba su muhimmanci fiye da komai mazan mu da matan mu kasan mata musamman sun shahara da sakaci da sallah akan lokaci saboda an dauke musu zuwa jami'i to suna ganin ba sai sun yi akan lokaci ba ya ku iyayen mu mata kuma ku dage ko da kuna cikin gidajen ku da zama da cewa zakatan ku suna ta allake da kiran sallar masallatan anguwa da zaran an kira azhar tashi kiyita da zaran an kira al'asr tashi kiyita haka magriba haka isha'i haka asuba haka nan dan uwa maza mu rage biye wa duniya dan muna cikin harkokin mu na kasuwa na aikin gwamnati na aikin gona na aikin sana'a ko dan muna kan ababen hawamu ai ta kiran sallah a masallatai muna ci gaba da harkokin mu wannan yana daga cikin asara mafi girma da muke a wannan rayuwa sai da kawai sallar ta zama sai wanda shi da kansa ya gamsu yana so yi wanda bai gamsu ba kawai an kira sallah ana sallah shi kuma yana ci gaba da harkokin sa dole ya saba wa tafankin magabata na gwarai da ba musamman waɗannan kwanaki sai mu ga na biyu shi ne al-iktharu min dhikrillah yawan ta ambatan Allah ambatan Allah wanda yake mutalaki wanda ake a kowane lokaci ambatan Allah wanda yake muqayyadi wanda ake a bayan salloli da na shiga gida da na fita da na shiga banɗaki da na fita da na cin abinci da na sanya sutura da sauransu waɗannan al-iktharu mu kula da su kwarai da gaske musamman mun ji cewa sahabbai suna yawan takabbara da hailala da hamdala suna yawan su mafi girman zikiri da za ka yi a wannan kwanaki shine bayan kabar bari shine karatu alqur'ani da jima ina ka mu yawan ta waɗannan ibadoji dangin kabbara da zikiri da karatu alqur'ani da sauran su sannan a yawan ta sadaka sadaka shine a dauka a ba masu karamin ƙarfi mabukata marasa akwai marayu zawarawa da sauran waɗanda Allah madaukakin sarki ya ce a ba su sai da mana a waɗannan kwanakin karka kake kwanakin nan su shiga su fita ba kai sadakar abinci ba ba kai sadakar kuɗi ba ba kai sadakar fitira ba duk abin da za ka iya bayarwa takalmi ne riga ne agogo ne hula ne abinci ne za ka kira mutane iftar ne za ka ware wasu irin yadda ake yi na azumin nan za ka ware wasu marayu ne a unguwa ka musu kyauta su da uwayensu mata zawarawan nan duka waɗannan ayyukan alkhairi yadda muka saba da al'adun su a Ramadan gaba ne kendin wannan al'ada zuwa wannan kwanaki domin su ma kwanaki ne masu falala kuma kwanakin Ramadan kamar da amma ta mukaddima na alhamdulillah gadi Ramadan an riga an saba ya shiga cikin al'adun to wannan ma muna so mu ga mun raya waɗannan kwanaki su ma mu sanya musu wannan kyakkyawar al'ada idan za ka yi tanadi don kai sadaka a waɗannan kwanaki za ka iya zuwa gobe-gobe ka sai buhunan shinkafa ka farce su ka a'aura ka raba wa talakawa ka sai buhunan masara ko ka ware wasu kuɗi ka kyautar da su ga mutanen anguwa da talakawa ko wanda suke ƙarƙashinka ma'aikata a ofis ɗinka ko a kasuwarka ko a kamfaninka waɗannan ayyukan alkhairi da ba mu kula da su ko kuma dama kana nan da kaya ka cika akwatuna da wardrobe ka rasa yadda za ka yi da su ka sai ka wara a waɗannan kwanakin guda goma guda ashirin kake kyauta da su kusan ba za ka ga ila ga mutum da kaya ba da yadda ka san wani da ka san zai buɗe boutique ko zai buɗe shagon kwanzu kana sanin mutum yake jira zai yi da su ya suka dinga ɗauka kana bayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a ya kasance yana da wani garki na awaki guda ɗari aka ce duk sanda wata akuya guda ɗaya ta haihu sai dauki ɗaya sadaka saboda kada su yawa su wuce kima za ka yi kamata mu dinga yi da waɗannan kaya da muka jarku da kullum muka saka da ka ɗinka wani ta ɗauki wani kai kyauta da shi wanda kake ganin ta koɗe ɗin nan wani kana ba shi sai ga ya wanke ta ya zo sallar idi da ita ko in an ga ko shi daura aure ko wata harka ta mutunci sai ga ya fako ta kada sai Allah ya baka ladan wato fitirta mumini da kai kuma Allah ya baka ladan daɗin da ka ji shi domin su wanda man farraja an akhihi qurbatan min qurbi dunya ya nabi yake farraja Allahu an qurbatan min qurbi al-akhirah wanda ya faranta wa dan uwan shi musulmi wani bakin cikin duniya shi kuma sai Allah ya faranta mishi bakin cikin lahira Allah ka faranta mana da baki da shi zaka jama'a mu dace wajen ayyukan sadaka da ciyarwa da sauran ayyukan agaji ire-iren waɗannan sannan kuma akwai silatul rahim sada zumunci kana da wasu ɗan uwa wanda ka daɗe baka yi zumunci da su ba wasu abokai wasu ɗan uwan mahaifa wanda ka daɗe baka haɗu da su ba waɗannan kwanaki kai amfani da su ka je ka sadar musu da zumunta ka je ka gaida marasa lafiya ka ziyarci ɗan uwan mahaifinka ɗan uwan mahaifiyarka ɗan uwanka na jini abokan harkarka da ire-irensu ana amfani da waɗannan kwanaki don samun wannan falala sannan sai kuma siyamu tsiki azumin kwanaki tara idan mutum zai iya yin sabuka wasu malamai suna ganin babu idan mutum ba zai iya yin duka ba ya ware wasu daga ciki ya yi in ba za ka yi ba to karka sake a bakka a baya ranar arfa sauran kwanakin da mu da muke zan gida Najeriya ko wasu ƙasashen da ba harami ba in za mu iya azumin waɗannan kwanaki kuma mutanen da suka taɓa aikin hajji su ma za su yi amma ranar arafa to abin da yafi da ma'aikatan aikin hajji shine shi kada yayi azumi sai zama yayi ta'asiyan bin nabi sallallahu alaihi wasallam annabi bai azumi ranar arafa ba dan ka samu ƙarin ƙarfin addu'a da ambaton Allah amma mu sauran mutanen gida lallai azumin arafa mustahabbi ne mai tsarki haka nan yake cewa yace wa huwa mustahabbun istihbaban shadidan haka ya faɗa cikin majmu'ul muhaddab yake karfafawa ne mai tsanani saboda falalarsa shi kadai ya kafiro a sanatan maziya wal baqiya wannan azumi na wuni guda ɗaya zai sa a kankare maka zalibin shekarar da ta gabata wato kamar shekarar yanzu a ce 1446 wal baqiya da wannan 1447 haku ba kowane azumi ne kwaya ɗaya yake da wannan falalar alhamdulillah ba ga wannan azumi Allah ya ce maki al'ummar nan suna raya alherin Allah ya kai ga malaman musulma da albani zariyar mazagayi da sauransu da irin karantarwarsu da irin wato tarbiyyarsu za a ga cewa bude yanzu a nan zariya alhamdulillah in ana wannan azumi za ka ɗauka ramadan za ka ɗauka ramadan aiki da za ka ga kowa na azumi har wanda baya yi ma ana ganin su kamar to wannan ko lafiya ko kansu ba ɗaya ba ne ko bai san ciwon kansa ba ne to a ci gaba da yi jama'a yawa a ci gaba da yi kuma ranar idan kana da wadata to ka kira iftar a gidanka ko a haɗa iftar a masallaci ko wata santa don a ci abinci a samu lada kar mu shagaltu da kasuwar raguna, kasuwar hijabai, kasuwar teloni, kasuwar ƴan takalma ba a ce ka ai ba, amma kada wannan ya shiga cikin wuce wannan ibadoji. Sannan a ranar Arafa akwai wata ibada da aka samu salaf suna yi, sabna ɗan mas'ud suna yi, shine da ran da rana ta yi gawaji idan sun yi sallar la'asar sai su samu wuri su zauna a masallaci na anguwa ko na cikin gidajensu, irin inda mutum yake sallah ɗin da kake yin wuturi ɗin nan, sai su zauna su ta yin zikiri har faɗuwar rana suna addu'a, suna ce mishi at-ta'arihi. An samu wannan daga magabata, wato rana ce ta addu'a ba ta keɓancin masu tsayuwa a fasari ba, har mu da muke gidajenmu da garuruwanmu da ƙauyukanmu za mu iya cin moriyar wannan rana ta fuskar addu'a. So da ka samu dama ka zauna ka yi addu'a, domin kamar yadda Ibn Rajab yake cewa, ya ce addu'a'u yawma arafa mujabun alal adla, addu'a ranar arafa karɓaɓɓiya ce bisa matsirin jayin zato, domin Allah yana saukar da wasu mala'iku na musamman wanda aikinsu kawai shi ne idan bayan Allah suna addu'a su kuma suka cewa amin amin amin. Sannan a can sama kuma Allah zai leƙo da kansa ya yi wa mala'iku ishara zuwa ga bayinsa da suke Arafa, sannan ya ce musu alfahari ya cewa ku jin bayina, sun zo suna neman falalata, suna neman yardata, suna tsarkake ni daga dukkanin abin shirka, sun cire duk wata fitara ta duniya. Allah ya ce mala'iku shi da duka na kafa ta musu. Shi ta akwai ban mamaki da mutum wai yana cewa wai Makka ta ne tsada, yana ganin wannan kuɗin duniya sun fiye mai a kan ya je aikin hajji, saboda bai san abin da ke ciki na samun yarda Allah ba. Wannan yana nuna tsabagen jarabar san kuɗi da san duniya da ya mamaye zukatan mutanen wannan zamani. Kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa da dukkan abin da shi alƙiyama akwai jarabar san duniya zai shiga cikin zukatan. A wannan zamanin za a ga mutum wani har sai ya ɓata mada babarsa ta ce ba ta yarda ba, ko iyalansa su ce shi ba su daɗa ba yake haji ba, ko kuma shi da kanshi saboda tsabar boko yana ganin asara. Allah ka tsare mu dai a da muke kullum, Allah ka ba mu abin da za mu je mu ƙara zuwa mu ƙara zuwa. Ina fatan kuma yake kuke ha ba ku yi wannan wanda baya cikin anan ya ɗaga mun da shi. Saboda haka da gaske abin da ake yi akwai azumi da ba azumin waɗannan kwanaki ko dai dukkaninsu a taransu ranar sallah ba ke azumi ko ranar sallah da ranar 11 da 12 da 13 ayyabu mina ayyabu aklin wa shurbin wa dhikr. Mun yi ta'arudi da falalar Arafa ba sai mun koma kan su ba, a takaice tun daga malamai za su tsara gama da wutsin shi ma ya makuya, amma za mu sake dai ko shehul shi ma ya tsara duk a samu albarkar gaba daya. Sannan daga cikin wato abubuwan da ake so aikata wannan kwanaki akwai barin cire farce da gashin kai da gashin mara da gashin hammata ga wanda yake da nufin yin layya, kai ne gida da za ka yanka, wanda za ka yanka a madadin kanka da iyalan gidanka, kai ne wanda hukunta a kanka. Mata kullum suna yawan tambaya ba kina da dabbaki ta kanki ba wanda bai shafi ki ba, kuma wannan hadisi da ba hadisi ne da tabbatacce ingantacce muhukkali yana cikin jiya musu fi yadda wasu ƴan malikiya Kaduna za su yi ba tare da shi ba da kansu suke, mu mun yarda da shi kuma muna aiki da shi, kuma muna magaya wa duk wanda ya da annabi ya da hadisi ya aiki da shi. Kar ka saurari duk wani malami da zai ce ka aiki da shi ka rabar shi kawai kamar mai karatun shi da kama na Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya hana kuma sahabbai da sauran magabata sun fahimci hanyar sau da aka wannan hannun shi ya kamata ga aikin shi, amma in mutum ya samu kanshi a wata larura ya aikata su babu wani kafara kansa, kamar misali a ce mutum ya ji rauni farce ya tashi zai iya ƙara cire shi, ko ya ji rauni a kansa ko amosani ya dame shi yana so za a yi masa ƙaho ko wani abu makamancin haka, amma haka nan kawai ba ma daidai ba ne kaɗai bai aka yi fata ko makamancinsa, ana so ka yi kama da mutanen da ke cikin ihrami ta wannan fuskar. Amma da zaran an sauko idi an yanka dabbobin layya da za ka iya yin waɗannan abubuwa insha Allah. Layya ibada ce muhimmiya ga musulmi, kuma ana so duk wanda yake da wadata ya yi kokari ya ga cewa ya yi layya a madadin kansa da madadin iyalansa, dabba ɗaya ta ishi kowane gida, in an ƙara fa ni'ima, ana so kuma mutum ya samu lafiyar dabba mafi kyallaya shine wanda tafi daraja a gun masu ita, tafi tsada a kasuwa, kuma a guje ma alfahari da yi dan wani ya gani ya ce ka'ida ko daukar abin a matsayin al'ada, a'a ibada ce, lan yanalallaha dukuha wa la dima'a walakin yanaluhu taqwa. Dan haka ayi a matsayin ibada. Malamai suka ce ba kyau tazammur shine korafi akan cewa dabbobi sun yi tsada, sun yi tsada, ai kace ci kuce wannan tazammur da muke yi ba kyau ba, domin kudin na Allah ne ba na kawai shi ya ba ku ko shi ka dauka kai ka shi Annabi Ibrahim da kace yanka dai shi kai ka kai da kai ya kasu zaki inni aratil malani anni azbahu fanzur ma batara shine fa asalin ta kai yanda cewa kai yanka danka da duk mun kawai kuma da ayin su ba so da kai rago ba ku ko kai kai ka da aka dama duk wanda ya san yana da hali ne inda ya ce wanda dukke yake da hali bai ba kai ba masallaci ne wallahi sun ce hali ne na tawbihi ko amma lamar ibn adi yake daga sai daga jihadin hali almuhimmi da cewa Annabi ya ta kulli ya ka tabbatar in kana da hali kai babu ne ki ka ci bashi kai bashi da ku karfin ka wannan kan zaka iya samu kudin zaka biya akan kai ba matsala bane babu ne ki kuma wasu ta hadu mutum da wasu ta bakwai ba akan sani ya kora kuma kamar yadda aka sani ana so mutum ya ci ya kyauta ya sadaka wajen kyauta a alfaki makwabta da mazowa zumunta da abokan kulla wajen sadaka kuma a alfaki talakawa da marayu da masu karamin karfi a ba su abin da su ma za su ci lalle daga ci ana sallah a garin kai kawai kai shine kai zai bishe shi ana so kuma ayi ta addu'a ka miƙa wa Allah bukatunka kamar yake a gaban Allah ka roƙe shi falalarsa kuma mu fifita bukatun lahira akan bukatun duniya ayi balas rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar sannan kuma ana so kuma a kaurace ma dukkan zunubai kauracewa fiye da sauran lokuta inda Allah yana cewa fala tazlimu fihinna anfusakum kar ku cuci kawunan ku a waɗannan watanni masu alfarma inna idza shuhida lillahi ma sha'a sarata fi sabili llahi fi ma khalaqa sawatul ard fi inna arba'atun furun fasadu fi inna anfusakum so da ka ana so a gushe a guje ma wato dukkanin zunubai a waɗannan kwanaki ya zamana ka tsarkaka daga zunubai ka tuba ga Allah da fatan kuma tuban nan ta zarci a dukkanin lokutan rayuwarka jama'a waɗannan su ne abin da na so na faɗa mana a takaice za ka ga dukkanin su ba abubuwa bane sababbi abubuwa ne domin sababbi su ko saba karanta su ko saba jin su a bakin malamai amma Allah ya ce wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin kai ka tunatar wa'azi yana amfanin mu'minai idan ka ga an maka wa'azi ka ji da ka gode wa Allah alamar imanin su kuma kamar na faɗa kan farko jama'a dama ce Allah ya kawo muna raye dan haka mu kokari mu istiqlal akwai mutanen da barawar haka suna raye yanzu suna kwanta a kamar gurbinsu akwai mutanen da barawar haka suna da ransu da lafiyarsu yanzu suna da rai amma lafiyar ta sunni ce ba za su iya wannan ibadojin ba wannan kwanta a asibiti wannan kwanta a gida wani ma yana ta yawo da cutar gashi nan da abin nan rai kwakwai mutu kwakwai akwai mutumin da ransa amma bai samu wannan da ba barawar su kuma yana da kanci amma yanzu yana rufe a gidan yaki ko yana hannun waɗannan matsayin tambayi a duk da dama da kake da ita akwai wanda da ransa amma yanzu mata ki ne yanzu da kake magana da yana kan hanya dare ba ya kusa ni ko ya bai ni to ina ne ke samu wannan da kai wannan ayyuka ne dai ko ya yi sami da ire-iren mutanen da suka shagaltu da wasu ayyuka aliman lahu alfi kullu minkum marda ya kashe aya ko ka ga ke kai kake da wannan zaba da kake zaune kake da kashen lokaci kuma gobe ma kana da lokaci da yawa bibi ma haka daga nan har ranar sallah to kar ka sake a barka a baya wajen aikata waɗannan ayyuka na alkhairi sai ka zaba abin da kaga ya fiye maka wanda kake jin nishadi wanda za ka iya cikin jin daɗi da kwazo sai ka ta aikatawa da fatan Allah ya karba mana gaba ki daya Allah kuma ya gafarta mana zunubanmu Allah ya sa mu cika da imani Allah ya gafarta wa malamanmu da suka rigaye mu musamman su malamin addini da sauransu wanda suke raye da mu da su gaba daya da iyayenmu Allah ya sa mu cika da imani zan dakata insha Allah ba wuce lokaci ba ko wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.